annabta. Duk mai hali mai kyau in yana kasuwanci yafi ciniki. Duk mai hali mai kyau in yana wa'azi yafi gamsar da mutane. Duk mai hali mai kyau in yana siyasa yafi jan hankalin mutane. Duk mai hali mai kyau in yana aure yafi jan hankalin mace ma ta aure shi saboda halinsa mai kyau. Hali mai kyau yafi kuɗi, yafi mulki, yafi ilimi. Domin in aka dora ilimi akan hali mai kyau, ilimin ma sai yayi kyau. In an dora kuɗi akan hali mai kyau, kuɗin ma sai su yi kyau. In an dora mulki akan hali mai kyau, shi ma mulkin sai yayi kyau. Kai ko talauci ka dora akan hali mai kyau, sai talaucin ya maka kyau. Saboda ba za a ce kai talaucin kuɗi kuma kai talaucin hali mai kyau ba. Sai dai a ce bai da kuɗi, amma ba za a ce mutumin banza bane. Waɗannan halaye da waɗannan ɗabi'u sune Allah ta'ala yake ban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da su. Wa innaka la'ala khuliqin azimin, khuliqin azimin, duk wata ɗabi'a mai girma, duk wata ɗabi'a ta gari, duk wani hali mai kyau, duk wata ɗabi'a mai kyau, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi fice, yayi fintinkau akan waɗannan halaye masu kyau. Da wannan ne ya gamsar da duniya gabaki ɗaya da wannan aike da Allah ya masa kusan yanzu. Mabiyan addinin musulunci banda wanda za su zo, banda wanda suka wuce, mun haura biliyan biyu a duniya wanda suke kalmar shahada. Gashi tsakaninmu da shi sama da shekara 1,400 kusan hudu da wani abu. Amma mabiyan addinin musulunci kullum karuwa suke, addinin kullum bunƙasa yake yi, tare da cikakkun makiya da yake da su na ciki da na waje. Amma hayyan sun kasa takawa addinin musulunci birki. Saboda an gina shi akan gaskiya, an gina shi akan amana, an gina shi akan adalci, an gina shi akan tausayi. In ka karanta musulunci, duk wata ɗabi'a da za ka yi fice da ita, ko a sanka da ita, ko a yabe ka da ita, ko ka shahara da ita, ko ka ɗaukaka da ita, sai ka tarar da ita cikin Alƙur'ani. Wa innaka la'ala khuliqin azim. Sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce innama bu'istu li utammima maskarim al akhlaq. Allah ya aiko ni ne don in cika muku, in ja in daura ku akan dabi'u masu kyau, akan halaye masu kyau, akan wato nagarta da waɗannan halaye. Ba abin da ake bukata a wannan duniya irin mu samu cikakkun irin waɗannan dabi'u da irin waɗannan halaye. Idan muka koma cikin Alkur'ani mai girma, za mu ga Allah ta'ala bayan ya yaba wa annabinsa alaihi salatu wassalam, Nana Aisha an tambaye ta, kin zauna da manzon Allah shekara 10 a zaman Madina, kin shiga da shi, kun fita tare, kun yi tafiya tare, kun dawo tare, yayi jinya a ɗakin ki, ya zaki siffanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Tace ka da khuluquhul Qur'an. In kana son ka san waye manzon Allah, ɗauko Alqur'ani ka karanta. In ka ji Allah ya ce yuhibbul muhsinin, to shine shugaban muhsinin. In ya ce yuhibbus sabirin, shine shugaban sabirin. In ya ce yuhibbul mutawakkilin, shine shugaban mutawakkilin. In ya ce yuhibbul muqsitin, shine shugaban muqsitin. In ya ce yuhibbut tawabina, shine sayyidut tawabin. In ya ce yuhibbul mutatahhirin, shine sayyidul mutatahhirin. Duk wata sifa da Allah ya yabi wani da ita, to manzon Allah fa kowa fice da fintinkau a cikin wannan sifa. Sai ce ka karanta Qur'ani, ta nan zaka gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dabi'unsa da halayensa alaihi salatu wassalam. Sai Allah ta'ala ce khudh al-afwa wa amr bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kai riko da afwa, sanannan abu, fitaccen abu, dabi'u masu kyau. Kai umarni da sanannan abu da dabi'u masu kyau, kuma ka kauda kai daga jahilai. Sannan Al-Qur'ani mai girma za mu ga yana faɗan waɗannan halaye. Misali da yazo magana akan gaskiya, sai ce ya yi wanda zina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ya ku masu imani, bayan kun yi imani, to ku ƙara jin tsoron Allah, kuma ku kasance tare da masu gaskiya. Da ya zo adalci, ya ce i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, ku yi adalci, adalci ya fi kusa da tsoron Allah. Da ya zo kyautatawa, ya ce wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin, ku kyautata, Allah yana son masu kyautatawa. Da ya zo ba da haƙuri ga waɗanda aka fusata, ko aka ci mutuncinsu, ko aka yi musu ƙage, ko aka yi musu sharri, ko aka gaya musu abin da ya musu ciwo, sai ce wal kazimina ghaiza, da masu haɗi ya fushi. Wal afina anin nas, da masu yafewa mutane. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu kyautatawa. Da ya zo kan tawazu, ƙanƙan da kai, wanda shine sila, shine sinadarin ɗaukakan mutum. Ba abin da ke ɗaukaka ɗan adam a gurin Allah irin ikhlasi. Ba abin da ke ɗaukaka ɗan adam a gurin mutane irin tawazu. attawadu kankan da kai kwantan da kai kaka wulakanta mutane saboda kudinka kaka wulakanta mutane saboda iliminka kaka wulakanta mutane saboda mulkinka kaka wulakanta mutane saboda baiwarka ko canka ko farinka ko haskenka ko daukakarka ko darajarka ko mutuncinka ka daukowa da mutunci ka daukowa da daraja ka daukowa da kima ka ba kowa haƙin sa fa kullazi haqqin haqqahu da wannan ne wato mutum yake samun daukaka a tsakaninsa da mutane da ikhlasi da tantance niyya da yin abu dan Allah da wanke niyya da tsaftace niyya mutum yake samun daukaka a gurin Allah da ka samu al-ikhlas wa tawadu sai kai daraja a sama sai kai daraja a ƙasa amma za su ce abiya ya wulakanta mutane baya tozarta mutane baya rena mutane baya kauda kai daga mutane baya wulakanta mutane wannan yabo ne mai kyau da ake wa mutum in yana mu'amala da mutane a can sama kuma a ce mai ikhlasi ne duk abinsa dan Allah yake yi to sai kai daraja a sama kai daraja a ƙasa ka karba a wurin Allah ka ba a gurin mutane mutane su girmama ka saboda tawazu'un ka baka da girman kai Allah ya daukaka ka saboda komai dan shi kake yi ba kariya ba ka shirka ba ka yin abu dan neman suna so da wannan ne Allah ta'ala ya yabu ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi haunan وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما dan Allah ya bu mu'minai da kamewa da kunya da rufe ido da rinsa ido akan abin duk da bai shafe su ba ko bai shiga sha'anin su ba yace wa kullil mu'minina yaquddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka azka lahum dan Allah ta'ala iya bu magana hatta harshe sai da Allah ya karya mana harshe ya lankwasa mana harshe ya tausasa mana harshe yace mu tausasa harshe mu lankwasa harshe karamci a cikin ta qaulan ma'rufa wa qulna qaulan ma'rufa ku fadi magana sananniya wa qaulan maisura magana mai sauki qaulan baliga magana mai iswa qaulan layyina ku fadi magana mai taushi Allah ya gaya annabi Musa da annabi Haruna da zasu tafi yi ma fir'auna wa'azi fir'auna duk kafircinka baka kai fir'auna ba duk wa'azinka baka kai annabi Musa ba to za a hadu da wanda ya iya wa'azi da kuma wanda za a ba wa'azin da abin da za a yi masa wa'azi akai sai Allah ya faɗi usulubin da yake so a gabatar da fir'auna Allah ya san fir'auna ba zai karba ba ya san a ƙarshe zai mutu kafiri don kafin abu ya faru yana cikin sanin Allah amma sai ya gaya annabi Musa wa qula qaulan layyina ku faɗi magana da ta dace shi yasa wani mai wa'azi ya zo ya shiga fada wani sarki yace na zo ne maka wa'azi yace to nagode amma ka san din laifi na ban kai fir'auna ba ka kuma duk iya wa'azin ka ba kai annabi Musa ba amma kaga Allah yace ya masa da taushi saboda mulki cike yake da jiji da kai da isa da fankama da takama da jin na'isa in ka ga mu magana da taimun ciwo irin taku ta malamai ni kuma zan maka aiki irin namu na sarakuna sai a yi ta kare so da aka kai mun da taushi ni kuma sai in karba da taushi yace to na gane to shi yasa Allah ta'ala yace ya siffanta magana da irin waɗannan kalmomi masu tauri qaulan sadida qaulan karima qaulan ma'rufa qaulan baisura qaulan baliga qaulan layyina sai yazo bangaren hakuri yace inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab in mun dauki rukunan musulunci guda biyar kowanne bayan kasancewarsa ibada tsantsa ga Allah to kuma yana koyar da wasu dabi'o'i masu kyau tauhidi yakan koyawa mutum gaskiya tauhidi yakan koyawa mutum amana tauhidi yana koyawa mutum adalci tauhidi yakan cirewa mutum tsoro da firgici da razana tauhidi yakan cirewa mutum al'adu munana yakan cire wa mutum shirka, ya cire masa bid'a, ya cire masa canfi, ya cire masa jin abubuwa masu ban tsoro. In kana da tauhidi, ba za ka yadda akwai fatalwa ba, ba za ka yadda akwai dodo ba, ba za ka yadda akwai mutanen koye ba, ba za ka yadda akwai iskokai ba, ba za ka yadda akwai inda uwa su ba, ba za ka yadda akwai mai danko ba, ba za ka yadda akwai inda barahaza ya Fulani mai kokuna ba, ba za ka yadda da dukkan fa-canfa da sauran abubuwa na banza. Duk tauhidi, wanke zuciyarka yake tas, ka dawo mutum na Allah. Shi yasa wanda bai da tauhidi komai sai ya ji tsoro. In kana da tauhidi kuma komai sai ya ji tsoronka, saboda ka zama na Allah. To ka tauhidi shi yake wanke zuciya, sa mata irin wannan wato alheri, ya kuma cusa mata irin wannan halaye. Da ka tsalla ko sallah, dama Allah ta'ala ya ce in sallah ta tsaya, sallah ta ginu, sallah ta kafu, aka samu cikakken sallah, to tanha anil fahsha'i wal munkar, zaka ga ta tsaftace al'umma daga alfasha, ta tsaftace al'umma daga munkari. Saboda ka san wanda ka tsaya a gaban sa Allah ne. A tsayi wannan taka akwai maganganu, akwai ayyuka. Ka tsaya gaban Allah ka ce Allahu Akbar, me kake nufi? Allah kadai ne mai girma, duk wani mai girma Allah ne ya bashi. Ka yi ruku'u ka ce subhanallah, subhanar rabbiyal azim. Ka dago ka ce Allahu Akbar. Ka yi sujjada ka ce Allahu Akbar. Ka yi sujjada ka ce subhanar rabbiyal a'la. Kana magana da Allah, kana aiki tsakaninka da Allah. Wannan sai ya sa ka san cewa komai ma ashe na Allah ne. In kana neman kuɗi, na Allah ne. In kana neman mulki, na Allah ne. In kana neman ilimi, na Allah ne. In kana neman ɗaukaka, ta Allah ce. In kana neman ci gaba, daga hannun komai a hannun Allah yake. Wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilahu illa biqadarin ma'lum. To wannan sai sallah ta gyara maka halayenka, ta gyara maka ɗabi'unka. In ka gangaro abin da ya shafi zakka, tana cire maka rowa, tana cire maka hasada, tana cire maka mugunta, tana sa ka zama mai zumunta, mai tausayi, mai rahama. In ka cire ɗaya cikin 40, ka ba maƙotanka ko ɗan uwanka ko na kusa da kai ko talakawan unguwarku ko ihu suka ji ana yi a gidan da zaka sun ɗebo sanduna, sun san kuɗinka akwai nasu a ciki. In suka bari ɓarayi suka kwashe su ma zai shafe su. Amma suka ji ana ihu an ɗauko makamai don ce shi kaɗai ke cin abinsa, ya mutu shi kaɗai, ya tafi lahira shi kaɗai. To kaga zakka takan haɗa kai, takan kawo tsaro, takan kawo tausayi, takan cire hasada, takan sa san juna, takan sada zumunta, takan kawo tausayi, takan kawo haɗin kai. Idan ana fitar da zakka, tana tsarkake kuma dukiyar ta zama ta Allah, saboda an fitar da haƙin Allah a ciki. Sannan ka dawo azumi, shi azumi makaranta ne ai na koyan haƙuri. Haƙuri wajen bin Allah, haƙuri ga barin saban Allah, haƙuri wajen jure ma jarrabobi da suke zuwa wa ɗan adam masu raɗaɗi. Idan kana yin azumi, zai koya maka wannan. Ka bar cinka, ka bar shanka, ka bar iyalinka don girman Allah, don tsoron Allah, don imani da Allah, don neman lada a gurin Allah. To ai ka zama na Allah. Azumi na Allah ne shi bada ladan da babu iyaka a kansa. Sannan kuma za ta wato gyara maka halayenka, ta kuma gyara maka gangan jikinka, don rage cin da za ka yi zai sa ruhinka ya ƙara samun tsarki, ya ƙara samun nishaɗi. Sannan mun zo haji. Haji dama ai tafiya ce cikin jama'a. Dole ka koyi haƙuri, ka koyi juriya, ka koyi tawazu. Wani a wajen shiga ban daki zai fata maka rai, wani a kan layi, wani a hema, wani a gurin kwanciya, wani a gurin tashi, wani haɗa ku ɗaki ɗaya da shi. Shi yana son a kashe AC, kai kana son a kunna. Shi yana son a kunna fitila, kai kana son a kashe. Shi yana magana, kai kana son a shiru. Kana son kai bacci, shi yana surutu. Ka shiga ban daki, ke shiga ban daki ya kusan ya dade har a tare da sallah a harami bai fito ba, saboda mai jinkirin ban daki ne. Yazo ya kame maka tari, ya kwanta bacci, ya dinga maka munshari, ka rasa inda zaka sa kanka. Kuma haka ake so ka koya. A kawo za a raba abinci, wani ya fizge naka, wani kana gaban sa ya tunkuɗe ka, wani kama su ya ƙi maka sauki, ka shiga ban daki kafin sa. Sannan za ka koyi wa ya ake mu'amala da mutane. Ka ga yare daban-daban, ka ga al'adu daban-daban, ka ga launi daban-daban, ka ga jama'a daban-daban. Duk duniya ta haɗu a guri ɗaya, a rana ɗaya ana bauta wa Allah ɗaya, da tufafi iri ɗaya ana neman aljanna a gurin Allah. Wannan sai gyara maka halaye. Gashi ka yi haji, kuma sai gyara halayenka, ya gyara ɗabi'unka. Shi yasa Annabi alayhi salatu wassalam ya ce babu wani abu da yake da nauyi, yake da nauyi akan al'arshi ranar alkiyama kamar halaye masu kyau. Idan an ɗora sikeli, an ɗora sikeli na alkiyama, to bayan tauhidi babu abin da yake cika sikeli irin wato ali a ce halayenka masu kyau ne. To ina muke da waɗannan halayen? Shin muna auna kanmu da gaskiyarmu, da haƙurinmu, da yafiyarmu, da juriyarmu, da gaskiyar mu da amanar mu da cika alƙawarin mu da kyakkyawar mu'amalar mu da iyayen mu da matan mu da ƴaƴan mu da makotan mu da dangin mu da musulmi da ma wanda ba musulmi ba duka waɗannan halaye muka gyara su to zamu zama mun shiga cikin waɗanda Allah yake so kamewa ga barin cutar da mutane yi musu alheri sakan musu fuska murmushi gaisuwa sakin fuska dabi'u ma take ba da uzuri Imam Malik yace husnul khuluq nisfud din halima kyau shine rabin addini din rabin addini yana cikin halaye masu kyau Imam Malik yace annasu ila al-adab ahwaj minhum ila al-ilm kai ka samu halima kyau ya ma fuka je kai karatu yau ace kana da gaskiya yafi ace ka je ka haddace izu biyu domin izu biyu inda koya maka gaskiya ba sai ya zama hujjatun alayka ba hujjatun laka ba so da ka cawa wanda bi'u su suke su alqur'ani yake kira ayi su hadisi suke kira ayi in baka da su duk ayar da zaka karanta duk hadisin da zaka karanta sai Allah ce maka ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun lima taquluna ma la taf'alun ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun sai ga qur'ani yana kiran ka shin baka da hankali ne kazo kana karantar da gaskiya kai baka da ita kana gaskiya karantar da amana kai baka da ita kana karantar da shi ga alƙawari kai baka da shi to shine Imam Ahmad yake cewa annasu ila al-adab ahwaj minhum ila al-ilm Ibn Qayyim yace ad-dinu kulluhu khuluqun addini gaba ɗayansa halaye ne fa man zada alayka fil khuluq zada alayka fid din wanda ya ƙara maka dabi'a mai kyau to ya nuna maka addinin sa ƙararre ne ba to mai ƙaruwa ne mai yawa ne halaye masu kyau ƴan uwa sukan jawo Allah ya soka mutane su soka ka zauna da kwanciyar hankali da yalwataccen kirji al'umma ta zauna lafiya a samu fahimtar juna da halayen mu sun yi kyau to da gidajen mu sun yi kyau da mutanen mu sun yi kyau da ciwon zuciya da ake samu na kassada da keta da mugunta da sharri da nunkufurci da cin mutunci da kage da sharri da yake faruwa tsakanin al'umma da yayi sauki saboda hali masu kyau Allah ya soka ka samu albarka a cikin arzikinka ka samu nutsuwa a cikin zuciyarka kuma a samu zaman lafiya Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa bismikal azimul a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabt wa idza su'ilta bihi a'tait Allah ka gyara halayenmu ka gyara dabi'unmu Allah muna roƙonka halin da muke da shi mai kyau Allah ka taimake mu mu zauna mu ci gaba da amfani da shi halayen da muke da su marasa kyau munana Allah ka cire mana su kai mana da su halaye masu kyau Allah muna roƙonka kai mana albarka kawa matan mu albarka kai wa ƴaƴan mu albarka kai wa al'umma mu albarka kai wa kasuwancin mu albarka kai wa kiwon mu albarka kai wa noman mu albarka kai wa ƙasar mu albarka fitintunu Allah na fili da na ƙoye Allah ka kawo mana da su Allah fitintunu na fili da na ƙoye Allah ka kawo mana da su tashin hankali rigima zubar da jini kashe-kashe harba-harba sare-sare tasa jama'a dauke al'umma Allah ka kawo mana ƙarshen wannan lamari Allah al'amarin nan yafi karfin mu yafi karfin jami'an tsaron mu Allah sai ka sa mana haddu Allah sai ka kawo mana dauki sai ka kawo mana agaji sai ka kawo mana taimako dama kai ne mai tsaron kai ne mai tsaron masu tsaron kai mai tsare waɗanda ake tsarewar tsaro na hannunka Allah tsaro na hannunka Allah muna roƙonka ka shiga cikin lamarin mu ka gyara halayen mu ka gyara dabi'un mu ka gyara ƙasar mu ka gyara zukatun shugabannin mu ka cusa musu tausayi ka cusa musu rahama ka cusa musu adalci ka cusa musu san jama'ar su Allah muna roƙonka ka sa mu zama rayuwar mu tayi kyau ƙarshen mu yayi kyau lahiran mu tayi kyau Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وقوموا لصلاتكم